programas da Voz da América que bate mais.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 30 ga watan Oktoba. Majiyoyin tsaro da kuma Ganau sun ce an kashe ɗan bindiga da dama a jihar Katsina Najeriya.
An kashe ɗan ta'adda sama da 300 wani ƙauye ne sabon layi nan wajen Maigora. Da sun ban mutane mana ta zuwa na kallon gawakin.
Za kuma aji ragowar hira da shugaban kamfanin man Najeriya NNPC kan batun farfaɗo da matatun ƙasar. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Awwal Garba na tafa da rahoto na musamman wannan karan game da batun tsaro. Har ila yau dai Awwal Garba ɗin zai gabatar da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Karuwar yaduwar annobar coronavirus a fadin duniya na tilastawa shugabanni duba yiwuwar sanya sabbin matakan takaita fita don dakile yaduwar cutar. Ministan harkokin wajen Birtaniya, Dominic Raab, ya faɗa a wata hira da gidan talabijin ɗin BBC yau Juma'a cewa sanya matakan takaita fita a fadin kasar abu ne mai yiwuwa don hana karuwar yaduwar cutar coronavirus. Ya ƙara da cewa matakan da aka sanya a wurare za su wadatar idan aka bi ka'idojin da aka sanya a wuraren sau da ƙafa. Kalaman Raab na zuwa ne bayan da shugabannin Faransa da Jamus suka sanar da sanya sabbin matakan kulle a farkon wannan makon. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar da sanya dokar takaita fita a fadin kasar tsawon wata guda wadda ta fara aiki a yau Juma'a. Macron ya ce za a rufe wuraren sai da abinci da wasu muhimman wuraren kasuwanci, yayin da kuma za a bar jama'a su je wurin aiki da ganin likita ko zuwa sayayya kadai. Babban kamfanin sai da kayayyakin Walmart ya kwashe duk bindigogi da harsasai da yake saidawa a shagunansa da ke Amurka a wannan makon don kare masu zuwa sayayya da ma'aikatansa, yayin da ake fuskantar zaman fargaba a fadin kasar a cewar babban kamfanin a jiya Alhamis. Wannan matakin na zuwa ne 'yan kwanaki kafin zaben shugaban kasa na Amurka a ranar 3 ga watan Nuwamba, abinda wasu da yawa ke nuna damuwa akan tayu a kalubalanci sakamakon zaben ko kuma ya haddasa tashin hankali. Mun ga tashin hankalin cikin al'umma a wasu wuraren, kuma kamar yadda muka yi lokuta da yawa shekaru da dama da suka wuce, mun kwashe bindigogi da harsasai daga shagunanmu a matsayin matakin kare ma'aikatanmu da kuma masu zuwa sayayya, a cewar wani mai magana da yawun kamfanin na Walmart. Kamfanin dai bai faɗi lokacin da zai maido da bindigogin ba a shagunansa. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kasar Ivory Coast, gobe Asabar idan Allah ya kai mu masu kada kura'a za su yi zaben shugaban kasa, wanda zai sa ko dai shugaba Alassane Ouattara ya sake samun wa'adi na uku ko kuma a'a. A lokacin da ya yaƙi neman zabensa na ƙarshe a jiya Alhamis, Ouattara ya faɗawa dubban magoya bayansa cewa su fita su kada kura'a, kada su bari a hana su yin zabe, kuma ya faɗa musu cewa su kare rumfunan zabe. A cikin 'yan makonnin nan an samu karuwar damuwa game da yiwuwar aukuwar tashin hankalin zabe biyo bayan zanga-zanga da wasu hare-hare a kasar. An bankawa gidan babban dan takarar adawa Pascal Affi N'Guessan wuta, kuma an kai hari a wani ofishin jam'iyyarsa ta Ivorian Popular Front. Sauran 'yan takara biyu, tsohon shugaban Henry Konan Bedi na jam'iyyar Democratic of the Ivory Coast da dan takara Kwadio Konan Burton, su ne ke neman kayar da Ouattara a zaben. Masu aikin ceto a Vietnam na duba ƙauyuka don gano mutane da yawa da suka ɓace bayan da wata mahaukaciyar guguwa da ruwan sama da jami'ai suka bayyana a matsayin mafi ƙarfi a Vietnam cikin shekaru 20 ta haddasa zaftarewar ƙasa har mutane 35 suka mutu. Kafar yada labaran Vietnam ta gwamnati ta sanar a jiya Alhamis cewa kusan mutane 24 suka tsira da rayukansu a ƙauyukan Travan da Traleng. Har yanzu ba a san inda wasu mutane da yawa suke ba a ƙauyukan Lardin Quangnam, inda laka ta binne gidaje. Kafar yada labaran ta Vietnam ta kuma ce masu aikin ceto sun gano gawarwakin mutane 8 a jiya Alhamis a ƙauyen Travan.
labaran duniya kenan aka saurara daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, kuma za mu fara ne kan batun tsaro a Najeriya, inda majiyoyin tsaron da kuma shaidu ke cewa an kashe dimbin yan bindiga a karamar hukumar Dandume ta jihar Katsina. Sani Malumfashi, gare ka.
Shi da wannan al'amari ya auku ne a garin Iskuru cikin yankin karamar hukumar mulki ta Dandume a jihar Katsina. Tunda tsakar dare ne barayin suka je inda suka ciccinna wasu wurare wuta, suka kuma kakkashe wasu mutane kamar yadda majiyarmu ta bayyana mana. Can farko a makon jiya waɗannan barayi sun je wannan ƙauye da nufin yin sata, inda aka kakkashe wasu da dama daga cikinsu, kuma tabbas dama an yi hasashen za su zo ramuwar gayya. Turamar gayyan ne suka zo kamar yadda muka ji daga bakin kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina SP Gambo Isa.
Ƙarfe 5 da rabi na asuba, DTO na Dandume ya kawo rahoton cewa barayi sama da mutum 200 dauke da mugayen bindigu, hadda wannan bindiga da ake cewa mai jigida wato GPMG wanda AK-47 suka farwa wani ƙauye da ake cewa su Diskuru a karamar hukumar Dandume. Kuma barayin nan sun je domin kan hasa ne, sun shiga sun kashe mutum 12 a wannan ƙauye, sun kona gidaje da wuraren sai da abinci. Sannan lokacin da shi DPO ya riga ya je da sojoji wanda suke daga wannan bangare na Operation Sahel Sanity, saboda rashin can hanya da take daukan jami'an tsaro ko al'umma zuwa wannan gari, lokacin da suka je barayin nan sun riga sun bar garin. Amma an samu labari na burtalin da suka bi, kuma inda aka yi maza-maza aka sanar da DPO na Faskari, wanda shi ma ya nemi dauki daga waɗannan sojoji da suke a Faskari wannan Operation Sahel Sanity. Sun tare wannan hanya kuma suka yi artabu da waɗannan barayi, suka yi musaya wuta, saboda yawansu da irin makaman da suke ɗauke da shi sun kashe 'yan vigilante guda 4 da wani ma'aikaci guda 1 da ya rasa ransa. Wannan shi ne abin da ya faru. Kuma daga nan muka nemi ɗauki daga sojan sama, kuma alhamdulillahi sun zo kuma sun kawo ɗauki, sun bi waɗannan barayi, sun fatattake su, sun kashe na kashewa. Har yanzu ana fito da gawawwakinsu daga cikin daji, cikin waɗanda aka karkashe su waɗannan barayi na daji.
Superintendent Gambo Isa, kakakin rundunar 'yan sandan jihar Katsina. Tun da farko na tuntuɓi wani wanda muka sitirta sunansa sabili da dalilai na tsaro game da yadda al'amarin ya auku.
Sanin ƙarfe 12 na dare suka zo wani gari da ake ce Madusku, kusa da wani ƙauye da suka je kwanakin baya suka yi kashe-kashe wannan ƙauyen da ake cewa Kadisau, inda suka hallaka mutum 20 hada soja guda ɗaya, suka kashe mata da ƙananan yara da manyan mazaje.
Cikin dare suka shigo ne?
Cikin dare suka shigo. Suka shiga da manyan bindigu.
Sojoji ba su kawo muku ɗauki ba?
Sojoji suka kawo ɗauki, sun yi iyakayinsu gaskiya, inda suka samu nasarar hallaka barayin bayan barayin sun bar garin. Sun zo suka yi ta harbi har lokacin harsasansu ya ƙare, suka ɗan kashe su daga cikin barayin. Daga baya kuma sojoji suka zo da jirage sojojin ƙasa. Suka zo aka bi barayin aka yi masu kwanton bauna, inda Allah ya sa aka samu nasara duk kusan 'yan ta'addan da suka halarci wannan gari aka kakkashe su. An kashe 'yan ta'adda sama da 300 aka kwashe su kanta biyu, wani ƙauye ne sabon layi nan wajen Mai Gora. Da sun ban mutane ma na ta zuwa na kallon gawakin, daga ba kuma suka hana.
Sani Shabu Malumfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
To a gaida Sani, kamar yadda aka ji a shirinmu na yamma, shugaban kamfanin man Najeriya NNPC Alhaji Mele Kolo Kiyari na amsa tambayoyin abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande kan makomar batun farfado da matatun man Najeriya da kuma gina wasu sabbi. A ragowar hirar mun dan koma baya daga inda Yusuf ke tambayar Kiyari ko bai ganin abun kunya ne a ce Najeriya sai ta kai man ta kasashen waje an tace sannan a maido mata, inda shi kuma Kiyarin ke cewa
ba kara ba bai da za a yi ba za a ci gaba da kai su wani kasashen waje ba. Kuma abin da ya sa an kasa yi wannan shekarar da shekarun shi ne maganan tallafi da ake sa kan mai man fetur, domin shi ɗan kasuwa idan ya sarrafa wannan man zai ce to idan na sayar ina zai samu kuɗin. Kaga wannan tsarin tallafi kusan kullum ko asarci wata tsara ke gare shi, akwai rigingimu da suke tare da shi, kuma aka kasa wannan maganin wannan matsalar tallafi. Kaga da yake da an warware maganan tallafin za a ga mutane za su dawo, kuma sun san cewa idan sun sa jari su kuɗin su za su fito. Na ina ka sai da sai da ce abun kunya ba za ce abun kunya ba ko in kai kuskure kai kuskure ne. Gyara shine abin da za a yi amma kuma inda so samu ne za a ce wannan kasan nan za a rinka samu mai ba na mu kusassu don kanmu kaɗai ba har da makwabtanmu. Amma insha Allah take-taken da muka ɗauko zuwa gaba za a kai ga wannan maganar ke.
To ina aka kwana a game da waɗannan yarjejeniyoyi da kuka sa hannu tsakanin ku da kamar ƙasar Saudi Arabia, ƙasar Rasha da sauran ƙasashen duniya don ganin an zo an inganta fannin mai har wa yau ana ganin ana sa hannu a waɗannan yarjejeniyoyi amma har yau ɗan Najeriya bai ga wani alfanu daidai da na minti ɗaya na wannan yarjejeniyoyin da kuke yi ba. Me za ku ce ma al'ummar Najeriya?
Gaskiya maganar shi ne halin da muke ciki yanzu yarjejeniyar da muka sa da Rasha. Ta nisa har mun kai ga yadda za su zugo gyaran refinery wari da na Kaduna. Su ma 'yan Saudiya shi ba mun kashi iyaka inda za a iya ce nan ba da jimawa ba su ma wannan yarjejeniyar za su bayyana kasa don su ta inda za mu yi aikin haɗa hannu na gyaran refinery ko kuwa kafa sabon refinery da kuma samar da mai isassu mai a cikin kasa mu. Insha Allah ba wannan mun mun daina magana cewa za a yi kazarwa da sauransu za a gansu a kasa ba nan da jimawa ba.
A gaida Yusuf, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Da rahoto na musamman.
Ƙarshen makon da ta gabata ne waɗansu masu ɗauke da bindiga suka halaka ɗalibai guda takwas a wata makaranta da ke birnin Kumba ɓangaren 'yan Aware kuma suka jikkata wasu guda goma. Ɗaya daga cikin iyayen ɗaliban wadda ta rasa ɗayanta guda huɗu yanzu ta ce gagarinku. Shugaba Paul Biya na ƙasar jamhuriyar Kamaru ya tura ministoci guda uku domin su je su jajanta wa al'umman da wannan ibtila'i ya faɗa musu. Haka zalika shugaban ya ware ranar Asabar ta gobe domin ta zanto ranar jimamin mutuwan ɗaliban kuma za a saukar da tutar ƙasar jamhuriyar Kamaru ƙasa domin girmama matasan da suka kwanta dama. Alhaji Ruwanu Sharbutu ɗaya ne daga cikin manyan 'yan siyasa mai mulki a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ga abin da ya labarta ni.
Assalamu alaikum. Alhaji Ruwanu Sharbutu a matsayinka na babban ɗan siyasa a ƙasar Kamaru, me za ka faɗa kan wannan kisan gilla da aka yi wa matasa ɗalibai a birnin Kumba a ɓangaren da ake amfani da harshen English?
To abin da zan iya faɗa dai shi ne muna yi wa gaisuwa wa dukkan wayanda yaransu suka hallaka a wannan abin. To na farko kenan. Na biyu kuma ina so da yake gwamnati ma yi magana, muna so mu gaya muta jama'a cewa abin nan wayanda suka yi shugaba ce duk inda suka shiga za a kamo su. Kuma ana aiki, ya tura ministoci guda uku sun tafi can wannan jihar da abin ya faru. Sun yi magana da jama'a, sun yi magana da mutane, kuma kowa ya shiga aiki. Za a nemo su duk inda suka shiga za a kamo su. Kuma ina tsammani ma an kama guda ɗaya, ina tsammani haka domin na samu wannan labari. To kuma an kama ɗaya kai ma ka san zai nuna dukkan sauran. Kuma wannan mata yanda dai labari yake nunawa, na farko sun fara zuwa sun same ta, tuka da ta ba su kudi ya akai ta ba su miliyan wajen shida da ta ba su suka tafi. Wanda aka ba su a makarantar ta ba zai yi wannan shekaran, ba za a yi ba. Yanzu bayan an ba su wayansu da bayan suka zo suka ce sun samu labari an ba wayancan kudi, suka ce su ne manyan wayancan ne. Yanzu wani su ne manyan wayancan ne, sai ba ta da kudin da za ta yi ba su. Ba kan haka da suka tabi suka dawo suka yi wannan aiki. To kuma gwamnati ya tambaye su, to me sai ya tambaye ta me yasa da suka zo na farko suka karbi kudi ba ki zo kin fada ba, ai da sa saka tsaro a wajen. lokacin da aka zo batun tsaro suka dawo za su kama su wannan baki dokin fada ba wato ke ma kin san akwai abu a cikin shi sa kila hadin baki kuke da su tare da su ma kawai me yasa ake ba su kudi me yasa kuwa baki dokin ga gwamnati ba to wannan abin dai ana ta addu'a ko ta ida kuma shugaba ya ci ranar asabar cewa wannan ranar janayi dan wayannan yara ne asabar ne ce duk tutan kasan kamaru a saukar da shi
Alhaji Bamanga Sisi shi ma dan adawa ne a kasar ta Kamaru ga abinda yace
wannan kisan da aka yi a kasar Kamaru a garin Kumba a anguwan Fiango ba daidai bane ya zai yan ta'adda su tashi su je su kulun da ake kira Mother Francisca School a garin Kumba su shigo su bude wuta yara na su kulu yara ba abinda suka shina yara ba su san siyasa ba yara ba su san ɗan adawa ba yara ba su san komai ba sun je neman ilimi ne don su zama manyan gobe amma an zo an bude masu wuta kaman dabbobi kai ko dabba ba daukan masara hakan nan abin din wallahi yana damunmu a kasar Kamaru yau duniya duka tana nan ta bude ido tana kallon kasar Kamaru abinda ya faru a garin Kumban nan ba daidai bane mu ƴan siyasa mu ƴan fada ji da duk ƴan farin hula na duniya muna tambayan gwamnatin kasar Kamerun su samu su bude haske a wannan maganan din don ba daidai bane ba abin da zai iya sa a samu a zo yau a shiga sukulu yara ba su san komai ba a zo a bude masu wuta wallahi abin din yana ci mana tuwa ƙuriya sosai
na hira da sauran mazauna a maganan na ƴan aware kan irin wannan itila'i da ya fada musu
to a gaskiya wannan al'amari ne wanda kowane ne ya ga wannan kisan gilla da aka yi wa yara dole hankalin shi zai tashi gaskiya wannan yaki ba abinda ya haifa rashin kashe-kashe rayuka da asaran abin nan da aka yi ta yi dukiyoyi da aka yi wannan kungiya ko da yake yanzu ba a san cewa takamaimmi wane ne suka yi wannan kisan ba amma duka dai halamu ya nuna cewa ba sojoji bane ballata na a ce sojojin gwamnati a makaranta yara sun tafi makaranta an yi musu irin wannan kisan gilla wannan muna fata Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala haka zalika kuma Allah ya kawo mana ƙarshen wannan kashe-kashen da ake da asarar rayuka
a zahirin gaskiya wato rashin tsaro a bangaren sashin ingilishi na renon kasar Kamaru abun ya ci tura inda a yau mun ga abun al'ajabi da ya faru a garin Kumba wanda kowane ne in ya kalli wannan abun sai ya tada masa hankali yara ne aka shigo cikin makaranta aka yi musu kisan gilla wasu an fasa musu kunya wasu an yanke musu kawuna wasu abun ba daɗin kallo ya kamata wato ƙasashen duniya su duba wato wannan al'amarin da ke faruwa a ƙasar Kamaru su kawo mana dauki musamman gwamnatin ƙasar Kamaru bai dace da a ce su bari su rinka kallo sun zuba ido kawai ana kashe talakawansu a haka ba ya kamata su yi abin da ya dace da a ce sun tashi sun yi saboda wannan kisan gillan da ake yi mu abun ya ishe mu gabaki ɗayan mu ya ishe mu ba maso gwamnati ya kamata su dau matakin da ya dace in ba a haka ba mu al'umma za mu dau matakin da ya dace
a gaskiya irin kisan gillan da aka yi ma yara su wayannan da suka aikata wannan abun da ake jin su ambazoni gaskiya ba su yi adalci yanda ya kamata ba paske su wayannan yara ba abin da suke tambaya illa neman ilimi aka zo aka same su a cikin sukulun su a cikin ɗakin ajin su da big da kayi abin da yake hannun su ba same su da makami ko wuka ko bindiga ba suka yi musu irin wannan kisan da wallahi duk cikin kamar zuciyarmu na ɓaci har cikin yawun ne a gaskiya ta Allah abin ba daɗi amma mun harba mun rubuta takarda mun tura mu gwamnati muka ce ko wanda suka yi kisan inda wanda suke da hannu a ciki suke sa musu bakamai gwamnatin Kamaru ya bi su ko ta ina cikin fadin duniya a kama su a yi musu shari'a da dogon kasan abin da Kamaru ta faɗa kuma ina kirarin kasashen Europe da Aziya wanda suke aje da wayannan mutanen da suke siya musu makami yau sun ga irin abin da suka yi su suka ce cewa sura faɗa domin a raba ƙasa sun saboda haƙƙinsu, to kun gani cewa ƙarya ne, tunda dai an zo an kashe yaro mai shekara 9 da shekara 10 ɗan shekaru daga 9 zuwa 12, kun ga dai ba yi adalci ba a gaskiya ta Allah. Kuma dai ina daɗa jan hankalin gwamnati a daɗa ƙara rafose in sojoji a sukulu saboda yara su samu su je makaranta. Yara su abinda suke tambaya kun suke cewa abbansu su je makaranta, abbansu su je makaranta. A gaskiya kuma ilimi shine rayuwar mutum gabaki ɗaya. Daga ciki akwai yaro ɗan shekara 9 da aka kashe shi, shi yaro ɗan shekara 9 da aka kashe shi nan wallahi yaro ne da ya tashi yana da rai mai shi, ke ce yana so ya yi balon, yana so ya kai matakin da Ethiopia ya kai wannan matakin. To ka gani akan cewa shekara mai zuwa za kai shi a rubuta shi a sukulun bole ya cigaba da sukulu ya cika burinsa, wallahi abin ya min ciwo da gaske.
Muhammad Awal, mun daɗe muna gaya ma mutane cewa 'yan awarin nan ba su son zaman lafiya, 'yan awarin nan 'yan ta'adda ne, 'yan awarin nan su ne suke garkuwa da mutane. To amma kaga yau je lokaci na ba mu gaskiya, saboda yau duk duniya gabaki da hatta turawan yamman da suke goyon bayan wa'annan 'yan aware, yau dai gaskiya na bayyana. Muhammad Awal, in ba haka ba, a wani duniya ne, a wani ƙasa ne, yaya wannan wani irin dabbanci ne, wani irin rashin imani ne, wani irin wato ya ma zai rashin tausayi ne, ya za a yara ƙanana suna makaranta mutane ku shigo ku kashe su ku buɗe musu wuta? Wannan wani irin a duk duniya ba taɓa samun irin wannan irin dabbancin da ta'addancin kamar na 'yan aware ba. Saboda haka muke gaya mutane masu kuwa masu holo su ce wai me yasa gwamnatin shugaban ƙasa Fulbiya ba za su zauna su tattauna da wa'annan mutane ba? Yaya za a yi a tattauna da masu shan jini? Ya za a tattauna da mayu? Ya za a tattauna da masu kashe yara ƙanana? Ya za a tattauna da wa'annan mutane? A wani duniya ne a tafiyan yanzu nan ku shigo kallin mace ita kadai 'ya'yanta guda hudu suka rasa ran, ita ma kanta ta mutu da ta ji wannan mummunan labari. Yaya za a yi a ce yau kaga 'ya'yanka ko kuma kinga 'ya'yanki sun tashi sun tafi sukulu da safe a kira ki a ce sun zama gawa? Wannan wani irin rashin tausayi ne da rashin imani ne? To shi yasa kuka ga aka ce masu kuwa masu cewa a zauna, to da wa za a zauna? Tsairin mutane masu irin haka manufan haka, to shi yasa kaga shugaban ƙasa Fulbiya yace bi zai zauna da wa'annan ba, domin 'yan ta'adda ne, mutane ne da ba su da tausayi, ba su da imani. Uslubi su mummunan uslubi ne, su dai su kawo ta'addanci ne. Amma in Allah ya da ƙarshe ya izo.
Abin na kuma dai mata da maza sun gudanar da zanga-zanga domin nuna bakin cikinsu kan wannan al'amarin. Abin sani dai a nan yau shekaru hudu kenan da ake dauki ba daɗi da 'yan aware da kuma gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru, domin suna neman ɓallewa domin kafa ƙasar su ta kashin kansu wanda ake kira Ambazoniya. Sai dai gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta ce ba za ta sauka ba wai bindiga a ruwa. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Har ila yau dai ga Awal Garba din da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Kwamitin gani da idanu wanda suka fito daga hukumar kwallon kafa na nahiyar Afirka CAF sun kawo ziyarar gani da idanunsu domin ganin irin yadda ƙasar jamhuriyar Kamaru ta gudanar da ayyukanta na kammala gine-gine na filayen wasanni da motsa jiki na ƙasar filin na zamani, da kuma yadda ƙasar ta Kamaru ta inganta su otel-otel waɗanda za a tsugunar da manyan baki da ma ƙanana. Sai kuma ta ɓangaren sadarwa filin na zamani nan ma sun duba duk irin wannan al'amura. Hakazalika kwamitin dai sun zagaya duk filayen wasannin na ƙasar jamhuriyar Kamaru a jihohin da za a gudanar da wannan gasar. Don buga gasar cin kofin na nahiyar Afirka, ɗaya daga cikin masu sanya idanu kan harkokin wasanni na ƙasar Kamaru da kuma nahiyar mu ta Afirka, Malam Zakari ya yi mana ƙarin haske kan irin yadda ƙasar ta jajirce, musamman ganin cewa ta amshi wannan bakuncin gasar.
da tawagar kungiyar wasan kwallon kafa ta nahiyar Afrika wato CAF kenan a to karkashin jagorancin Anthony Buffoy wato da yake shine yake da nauyin tafiyar da wannan tawaga domin sa ido game da filayen wasanni kuma wato zance kokarin da Kamaru ta yi domin Kamaru ce da ke da nauyin karbar bakuncin gasar cin kofin nahiyar Afrika wato na masu takale da a gida shan kenan da zai gudana ranar 16 na watan Janairu zuwa 7 ga watan Fabrairu 2021. To yanzu hakan nan suna kasar Kamaru za su fara dai sa ido a zance birnin Douala a filin wasa na Jakuma da kuma na Bapedepe da yake har ila yau dai da akwai wasu zance ayyuka da ba a kammala ba musamman ma hanya duba da cewa wannan kamfanin da aka wato bawa kangila tana ja da kafa saboda akwai wasu ababin da suka ce ba su samu wato kuri akai ba kuma da akwai ma'aikatan wannan kamfanin da suka yi yajin aiki to haka ake ciki amma minister na wasanni na Sisi Mwele Kombi ya yi kokari ganin cewa za a kammala wannan aikin kafin wato karshen watan Disamba kuma baya ga kuma za su kai ziyara can birnin Yaounde inda za su je su gane da idanunsu abinda yake faruwa musamman ma wato filin wasan kwallon kafa na wato Pulbia da ake kira Olembe domin Olembe kam ta wani bangare an gama shi kamar da aka gama Shapoma amma da akwai sauran aiki a gaba to wannan sa'idu da suka yi ba wani abu bane kai dai kawai domin gani kuma yadda ainihin kasar Kamaru ko za ta yi karban wannan bakunci ba ta da wata matsala ba kuma ta wani bangare kaga ita wannan cutar ta coronavirus nan tana nan tafi har ila yau duk da cewa dai gwamnatin Kamaru ta yi kokari ta wani bangare amma kuma idan ka duba zan ce dokar da aka sanya wa mutane domin su mutunta matakan da gwamnati suka dauka ba amfani da shi ta wannan bangare kam gaskiya da akwai babban aiki saboda idan a haka za a tafi to za a samu matsala nan gaba to duba da cewa ministan zance na kiwon lafiya a kasar Kamaru Madam da Manashi na dai iya kokarinsa amma da akwai aiki nan gaba babu abin da za a iya cewa babu wata fargaba da cewa za a iya wato kwace wannan gasar a kai ta kasa ta daban a kasar Kamaru a shirye take sai dai kawai wasu dan ayyuka suka shaura shine kawai
wanda za a gudanar a kasar Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice.
Yaduwar annobar coronavirus a fadin duniya na tilastawa shugabanni duba yiwuwar sanya sabbin matakan takaita fita don dakile yaduwar cutar. Ministan harkokin wajen Birtaniya Dominic Raab ya faɗa a wata hira da gidan talabijin din BBC yau Juma'a cewa sanya matakan takaita fita a fadin kasar ba abu ne da ba zai yiwu ba don hana karuwar yaduwar cutar coronavirus. Ya kara da cewa matakan da aka sanya a wurare za su wadatar idan aka bi ka'idojin da aka sanya a wuraren sau da kafa. Babban kamfanin sai da kayayyakin Walmart ya kwashe duk bindigogi da harsasai da yake saidawa a shagunansa da ke Amurka a wannan makon don kare masu zuwa sayayya da ma'aikatansa yayin da ake fuskantar zaman fargaba a fadin kasar a cewar babban kamfanin a jiya Alhamis. Wannan matakin na zuwa ne 'yan kwanaki kafin zaben shugaban kasa na Amurka a ranar 3 ga watan Nuwamba, abinda wasu da yawa ke nuna damuwa akan tayu a kalubalanci sakamakon zaben ko kuma ya haddasa tashin hankali. A kasar Ivory Coast kuma gobe Asabar idan Allah ya kai masu kada kura'a za su yi zaben shugaban kasa wanda zai sa ko dai shugaba Alassane Ouattara ya saki samun wa'adi na uku ko kuma a'a. Masu aikin ceto a Vietnam na duba ƙauyuka don gano mutane da yawa da suka ɓace bayan da wata mahaukaciyar guguwa da ruwan sama da jami'ai suka bayyana a matsayin mafi ƙarfi a Vietnam cikin shekaru 20 ta haddasa zaftarewar ƙasa har mutane 35 suka mutu.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu amadadin Maryam Dauda da ta taya da gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya hada mana shi, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.